to.
Mommy is under control.
Ansa dokan hana yawo. Daga karfe nawa zuwa karfe nawa ne?
Daga karfe 3 na rana zuwa 6 na safe.
Dalilin da yasa aka kafa wannan dokan hana yawo din, me dalili?
Don dan tashin hankali da aka samu da safen nan ne.
Tashin hankali tsakanin waye da waye ne?
A'a, dan hartsi kawai aka dan samu da safe. Sanadiyan bin yaran nan.
Yanzu ku wani gargadi kuke yi wa mutane?
Ko waye da cikin gida ce ba? Ku zama masu bin doka da oda. Tunda akwai curfew kam, ya kamata kowa yana gidan shi.
A gefe guda kuma, shugabannin addinai a jihar Gombeen sun gargadi matasa da su guje wa duk wani abin da zai kawo tashin-tashina a tsakanin al'ummar Gombe. Reverend Abare Kalla, shugaba ne na addinin Kirista, ga abin da ya ce.
Na gaya musu a churches da pastors na taras, na ce musu a cikin irin wannan yanayi, tunda abun ya faru kuma waɗanda suka yi wannan abun su ma ba sa nan, to da waye za a je ana fada kuma. Waye kuma ana neman ya biya rayukan da aka kashe din. Dole ne a dawo da hankali, ba za a hadu kuma ana ci gaba da yin abin da zai kawo tashin hankali a abin da ba mu ci ba mu sha ba. Yanzu waɗanda suka samu kansu a cikin hatsarori ba su san da hawa da sauka ba. To daga gidan radio haka nake yanzu haka muke fita kenan, mu yi ta jan hankalin al'umma, muna kiran su da Allah sai da abun haka. Ba ma so mu ji wani abu kuma ya taso da zai kawo damuwa cikin al'umman Gombe. Mun san Gombe da zumunci da zamantakewa, ba mu da wani damuwan da za a zo ana kawo mana abin da ba mu san su ba.
Alhaji Usman Gurama shine sakataren hukumar Alhazai, ya bayyana takaici dangane da faruwar hargitsin na safiyar yau, inda yace an kona masa masallacin da ke gidansa.
To yau za su tafi bisno, sai suna tafiya hanya suka yanke suka fara haffasa masallacin, wanda ni da nake magana da kai ni na zama wanda ya shafu da abu, domin gidana na kan wannan hanyar, kuma akwai masallaci a cikin gidan. Suka fasa yanzu da nake magana da kai, iyalai na ba fasa gida domin an kwashe su, domin ni kaina ina hanya na ta tafi waka ci riga sa dokar ana fita da karfe 3 zuwa 6. So shine na yadda zango abuci zan kwana yi so gobe sai ka isa. Bin nan zuwa Kano. Kiran da nake shine in al'amari ya faru irin wannan, su shugabanni na duka bangare ya kamata su kai zuciya nesa, su dubi menene umul khabaisi na abu, sannan in ma za a dauki mataki a dauka tun akwai hukuma. Ba a dinga irin daukan wannan daukar doka a hannu ba, ana yi ba. To yanzu kaga inda an ci zame da mutane turakun ya lalace. To kuma gaskiya gwamnati ta yi kokari ta maza-maza ta sa wannan doka inda wuri domin kasuwa kun ya lalace. To wannan dai shine kiran mu, ya kamata su shugabanni su ja kunnuwan yara, domin kada a dinga saurin daukan hukunci a ruwana irin wannan abubuwa.
Sai dai kuma bincike dangane da batun na nuni da cewar ƴan ƙungiyar Boys Brigade ɗin guda 8 ne suka rasa rayukansu, a yayin da shi matukin motar da ya janyo sanadiyar mutuwar ƴan Boys Brigade ɗin tare da abokinsa su ma an kai su lahira. Abdulwahab Muhammad, Murya Amurka, daga Bauchi a Najeriya.